sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 18 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da shawarar da hukumar tarayyar Turai ta bayar na baiwa Ukraine a matsayin ƴar takarar shiga kungiyar tarayyar Turai, yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki ƙasashen yammacin duniya. Yayi watsi da takunkumin da aka kakabawa Moscow a matsayin wauta, kuma ya ce ba shi da wata matsala da Ukraine ta shiga tarayyar Turai. Putin yayi magana jiya Juma'a a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a St. Petersburg, inda ya zargi ƙasashen yammacin duniya da girman kai na mulkin mallaka da ƙoƙarin murƙushe Rasha da takunkumi. Putin ya ce za a ci gaba da gudanar da ayyukan soja na musamman a Ukraine, kuma ya jaddada ikon Rasha da ƙarfinta a lokacin da ake fuskantar abin da ya kira ƙiyayyar ƙasashen yamma. Ya ce Amurka na ƙoƙarin sauya tarihi, kuma ya zargi ƙasashen yamma da rura wutar ƙyamar Rasha da kuma jibge sojojin da aka yi a yankin Ukraine. Jiya Juma'a, wata hukumar da ke yaƙi da safarar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba ta ce Pakistan ta kammala shirinta kan shirin aiwatar da buƙatar ƙasashen duniya don magance gazawar da ta daƙile safarar kuɗaɗen ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Hukumar da ke kula da harkokin kuɗaɗe ta Paris, TAFT a taƙaice, a cikin shekarar 2018 ta sanya ƙasar da ke kudancin Asiya cikin jerin launin toka, nau'in ƙasashe masu rauni, kuma Pakistan ta amince da yin aiki tare da hukumar don magance matsalar. Shiga wannan matsayi na sanya ƙasashen waje su yi taka tsantsan game da saka hannun jari a Pakistan, wadda ke cikin matsalolin tattalin arziki da rashin iya biyan bashin da ake binta. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne aka yi jana'izar masu bauta 22 da aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka afka majami'ar Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo ta Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani hadimin gwamnan Ondo kan jana'izar.
Ce makabarta ce aka yi musu wannan jana'iza?
Eh, na filin Catholic ne aka yi musu jana'iza da shi. Ana aka musu jana'iza filin Catholic.
A cikin garin Owo?
Eh, a cikin garin Owo.
Madawa dawa na halarci wannan jana'izar.
Eh, akwai manyan mutane suka zo daga cikin kasashen Yarbawa, ma da su sarakuna da manyan mutane suka zo. Ba ce dukkan Najeriya ba jama'a. Jama'a da ma sun zo, akwai manyan mutane suka zo sosai. Akwai su sarakuna, akwai su wasu gwamnoni. Kama da ke kwanaki ba gwamnoni sun ga sun je sun yi taziya.
Kamar 'yan uwan waɗannan da aka yi wa jana'iza yau, me suke cewa?
To, kafin nan kuwa da bai daɗi da abin da ya faru ba, kuma ana ta musu addu'a koke-koke ko kayayyawa da ana ta ba su hankuri da bai da abin da ya faru da fata kuma irin su zai sake faruwa ba. Ba wanda su ba koyi a Najeriya.
Masu sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da lauyoyin al'ummar Masai na matsawa gwamnatin Tanzania lamba da ta dakatar da shirin korar dubun dubatar 'yan asalin yankin daga yankin kakanninsu da ke gabashin dajin Serengeti. A makon da ya gabata ne wani ƙazamin faɗa ya ɓarke bayan da masu sa ido na gwamnati da jami'an tsaro suka fara shata fili mai faɗin murabba'in kilomita 1,500 da Tanzania za ta miƙa wani kamfani da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa don sarrafa shi ya zama wurin ajiyar namun daji da ake biya a yi farauta. Yankin ya kunshi hanyoyin ƙaura na dabbobin daji da suke yi a duk shekara. Rikicin na ranar 10 ga watan Yuni ya faru ne a Loliondo, wani yanki ne
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska titila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leka ne kasar Burkina Faso. Wasu jerin hare-haren da aka yi tsakanin Laraba 8 ga watan Yuni zuwa Asabar 11 ga wata a ƙauyen Setanga na yankin Seno a kasar Burkina Faso, kusa da kan iyaka da jamhuriyar Niger, sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, tare da tilastawa mutane kusan 300,000 tserewa daga gidajensu. Lamarin da ya sa masu nazari akan sha'anin tsaro suka fara jan hankulan gwamnatocin ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso akan maganar haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da ake fama da shi a yankin iyakoki uku, wanda idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, matsalar na iya kutsawa a ƙasashen Togo, jamhuriyar Benin, Cote d'Ivoire da ma kila ƙasar Ghana. Akan haka, wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Mumin Barma, ya haɗa mana wannan rahoto.
Rahotanni daga kasar ta Burkina Faso na cewa tun a ranar Laraba 8 ga watan Yuni ne 'yan ta'addan kungiyar hani suka kai harin farko a garin Setanga, inda suka halaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito. Waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washegari, wato Alhamis, inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi, lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro 11 tare da lalata kayayyaki da dama. Rahotannin sun kara da cewa a ranar Juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na Setanga, wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin ɗauki aka zo musu da shi, kafin daga bisani murna ta koma ciki, bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don ƙaura zuwa garin Dori. Lamarin da ya firgitar da fararen kula suka gudu daga garin na Setanga, wanda wasu bayanai ke cewa ya fada hannun 'yan ta'adda a ranar Asabar din da ta gabata. To kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a Burkina Faso? Mustapha Alhassan masani ne akan sha'anin tsaro.
Kasan za a dama damuna ta dan fara a cikin Sahel, yana yiwa suna neman abinci ne, suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara ƙarfi, domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jiha zuwa wata jiha ɗaya kenan. Yanayin yanzu har makin da suka kai don su jawon Burkina Faso sun kai masu hari kwanakin bayan an kashe wajen fiye da mutum 60, to yana suna ramawa ce suke su hara da 'yan garin.
Gwamnatin Burkina Faso a wata sanarwar da ta fitar a washegarin faruwar wannan al'amari ta tabbatar da cewa an fuskanci hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na Setanga, inda ta ce mutane 50 suka halaka, kuma akwai yiwuwar abin ya zarce haka a cewarta. Sannan ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga ranar Talata 14 ga wata, sai dai wani wanda sashen Faransanci na muryar Amurka ya tuntuɓa a ranar Litinin, bayan da ya koma gida don ganewa idanuwansa halin da ake ciki, ya ce yawan waɗanda 'yan ta'adda suka kashe ya fi abin da hukumomi suka faɗa. Ya ce mutanen da aka kashe sun fi 50, sun ma fi 100, domin ba a lissafa da na cikin gidaje ba. Ni kaina a 'yar tafiyar da na yi, na ga gawawwakin mutane fiye da 50 a yashe a ƙas. Garin ya zama kufai shiru ba motsin kowa. Haka muka yi ta ɗaukar gawawwaki muna bizinewa. Ni da 'yan uwana mutum 11 muka bizine cikin rami guda, danginmu ne da abin ya rutsa da su. La'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar Niger ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfaɗo da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku makwabtan juna.
Da Niger, da Mali, da Burkina Faso a gama ƙarfi domin a ciwo kan wannan annoba. A cikin kamar sati guda zuwa sati biyu, wajen mutum 200 da aka yi rahoto ne aka kashe, to kaga wannan abin a yi abin a sha ne. sojawan na duk kasashen uku dole sai an ba da kari.
Kwada yake an kai matsayin da za a shigo da jamhuriyar Benin cikin wannan tsari, inji Abbas Mumuni, jami'i a wata cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro.
Wannan harin da an kai garin sai tanga a kasar Burkina Faso ba abun mamaki bane, saboda yankin ya tabarbare shekara biyar baya, kuma kwanakin ba an kama sojawan Niger musamman da an fitar koli masu iyaka da sitanga an kai musu hari. Abu ne da ya kamata ya ja hankalin masu ikon Burkina Faso, ma'aikatan Burkina, da cewa wannan yankin ya kamata a san matakin da za a dauka a karfafa tsaro, ganin cewa an yaki 'yan ta'adda da kuma 'yan tsatsauran ra'ayi. Abu na biyu da ya kamata a gane mai mahimmanci shi ne wannan yankin wuri ne wanda 'yan ta'adda ke neman su fudda hili, wanda zai ba su daman in sun kwaso in essence ne sun kai Simogal, in daga gaya fito ta dole kaina ya biyo isa sai kwallo daga kwallo sai ya mai daga nan zai fita cikin ruwa a dauke shi ko cikin mota ko saman wani abu a karsar da shi cikin dajin. Amma kwaya ce ta fito daga ta ruwa Benin nan za ta bi daga gaya za ta bi ta shigo wannan dajin, kenan hanya ce suke nema basu ba su daman su kai kayan su ko na kwaya ne ko kuma essence ne ko kuma bindiga ne, tunda musamman har sun gogal din bindiga ana yi tana fitowa ta hanyar Benin ta shigo cikin ruwa gaya hanya RN Transank mai bi Shiyan Tanda Sambera Falme Gilagi sai Kuri sai Kwalo, ba kaya kawai suke wucewa da su ba, a aiki ma suna fadda zakka bisa ga dabbobin makiyaya da gundumin Falmai da kuma karamin hukuma ta Gilagi.
A ranar 24 ga watan Janairun 2022 ne soja suka kifar da shugaba Rochmar Christian Kabore daga mulki saboda zarginsa da gaza magance matsalar tsaron da ta addabi kasar ta Burkina Faso. Sai dai irin abubuwan da ke faruwa a 'yan makonnin nan na nunin garajiya da yau. Abdurrahman Alkasim wani mai fashin baki ne akan sha'anin tsaro.
Yanayin tsaro a Burkina Faso daidai yake da duk wata ƙasa wadda ta juya ma demokradiyya baya, sojoji suka ɗauki mulki ya kasance kariyar kansu ko kariyar mulkin su kawai suke a babban birni. Irin wannan cutar da ta samu Mali ita ce ta samu Burkina Faso, abun kaico ne wanda an ɗauki mulki saboda kasawa gwamnatin demokradiyya kamar yadda soji suka ce, kuma yanzu an hada wani hali wanda ƙasar ba ta taɓa hadawa halin irin shi ba. Kenan yanzu ya za a yi a magance abun? Wani juyin mulkin za a yi don a magance abin ko kuma dawowa za a yi bisa turbar demokradiyya, kuma su sojoji su taka rawarsu na kare ƙasar kamar yadda yake faruwa a wasu ƙasashe irin su Niger ko Nigeria, wanda ake ba da mahimmanci ga gwamnatocin demokradiyya kuma su soji suke aikin su ƙarƙashin kulawa gwamnatoci na hula na siyasa zababbin al'umma.
Shugaban ƙasar Niger Mohamed Bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar Tera iyakar Niger da Mali a ranar Juma'a 10 ga watan Yuni ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan Mali da Burkina Faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe, domin ta ɓangaren su ne 'yan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama. Masana na ganin girman matsalar ya fice inda ake zato.
In an jiba kamar tun Mali har gaya, kamar nema ne suke kuma wata sabuwar hanya wadda za su ba su dama su gama da Benin tun da sun fara kai hari. Bangare ne suke neman su hudda wurin ya zama babu mai iya zama sai su kawai suna fafatawa. Don wannan abin ne ya kamata da gauga a huddu wani sabon tsari. Can akwai alishi trois frontières Mali Benin Burkina, to ya kamata a ce in ba a yi wani trois frontières ba da zai hadawa da Benin, to ai quatre frontières cikin wannan park de double bay lipta ko gurman plus le Benin, ya kamata a yi wannan a kara wata rundunar sojin za ta kula da kasashe uku na Niger Burkina Faso da Mali da sai a kara Benin sama su. Ina ganin an ka haka abun zai ba da dama a ciwo kan wannan ta'addanci da gaggawa.
An ga dai abubuwan da suka faru a Togo 'yan makonnin da suka wuce, duk da ke Cote d'Ivoire ita ma tana daukan mataki ta dauke, amma bai iya hana ita ma ta rubuta tunda halin da ake ciki. Ana iya cewa ita dama Niger kusan shekara 10 da suka wuce tana cikin wannan matsaloli, iyakoki daban-daban ko iyaka da Nigeria ko da Libya ko da Mali, yanzu kuma iyakar da ta yi kowace rauni yanzu kuma ita ta zamanto iyaka Burkina Faso, tunda iyakan Mali ya kuna ne da dama ke da kwai, akwai na bugaje yan tawaye tsakaninsu da yan ta'adda, akwai na yan ta'addar da kuma gwamnatocin kasashen waje da ke cikin yankin, tunda ita kasan Mali ana iya cewa babu ita arewacin kasa. To wannan shine matsalolin da ke da kwai, in ba a yi hankali ba yankin gaba ɗaya yana iya rubutawa. Tunda Côte d'Ivoire dama an kai hari a garan Bassam, kuma kwanan can an jarraba kai wani, kuma ga abin da aka yi a Togo, to kuma akwai bulbushin samuwa haka cin a Ghana. Kenan ba a yi hankali ba ECOWAS in ce gaba ɗaya take iya rubutawa. Kenan kuma gaya bayan rushewa ita G5 Sahel, wadda har yanzu ba a san menene makomarta ba, za a samu a yi nasarar jawo su kasashe irin su Nigeria da Algeria, ko kuma ba za a yi nasara ba, ko kuma kawai hakuri za a yi ta watsi an kasa.
Masu sauraro duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin Suleiman Mumin Barma, wakilinmu da ke Niger, Solomon Abu shine wanda ya haɗa mana sauti, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To jama'a, barkamu da warhaka cikin wannan sabon shiri na da dan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai na bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shaharsu ko kuma irin buwayar da suka yi, abinda ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko ko burinsu a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Kutama a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Kutama da ake wa kirari da Kutama magagarar mayaka, usulinsa wasu Fulani ne suka kafa shi, bayan da suka yi ƙaura daga dutsen ɗan Bakoshi da yanzu haka yake cikin yankin ƙasar Shanono duka dai a jihar ta Kano, shekaru aƙalla 700 da suka gabata. Kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min bayan da na fara tambayarsa ko yaya sunansa.
Alhaji Safiyan Muhammad, dagacin Kutama. Farkon tarihin garin Kutama shine tun lokacin da can lokacin da aka bari garin Kutama, Fulani ne suka taso makiyaya suna yawon kiwo, suka zo yawon lallaji na garin Kutama suka zauna. Yau da kullum sai suka ga suna ƙaruwa da waɗanda ke zuwa gurinsu. Yake sai suka ce turu, kace ya kamata mu kaba gida a gurin nan mu zauna gudan gaba. Sai suka gayya sai ƴan uwansu daga dutsen ɗan Bakoshi, suka nemo ƴan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata gai za mu gidaje garin nan mu zauna gurin nan, kai gurin nan ya zama gari, ya kamata ku zo ku tama mu mu zo mu gina gurin nan. Shine asalin garin Kutama. Kutama, ku zo ku tama mu.
Wancan dutsen ɗan Bakoshi da kake magana a ina yake?
Ina Sultanu Lokal Gamma.
To wannan magana da kake kiyasa shekaru nawa baya kenan?
Ai aƙalla shekarun a baya za su yi 700 ko fiye ma.
To watakila tun da haka ne ka ce gari ne na Fulani, tun a wannan lokaci ba za a rasa watakila kirari ko take ba a garin Kutama yana da shi?
Yana da shi ƙwarai da gaske kuwa. Lokacin da aka yaƙi, aka yaƙi. Shi ne mayaƙa suka tara suke tasowa daga yamma yau gabas zuwa su ci Kano. Lokacin da suke tasowa, idan sun taso sun zo gangara nan ƙasar Katsina, shi ne suke cewa ai sai mu je mu rayu. Mu da ma iyaka Kano da Katsina mu rayu. Idan sun zo an ce ga sunan an zo sun taho, sai a samu mafarauta, sai su hau wani tsauni yana nan gaba da garin Kutama, sai su hango suka kura taso ya ciro ga mayaƙa nan sun taho. Kafin su zo da yawan nan lokaci, shi mai garin Kutama ana ce da shi ƙarfe, sai ya je ɗeba ruwan marahin ya zuba a butarsa. Duk inda ruwa ke
ya ɗibi shi zaɓu sannan mayaƙa sai su zo, idan suka zo babu ruwa da za su sha ko dai bumi su sha ko su yi abinci babu ba kuma dama su hayo rafin nan su yi gugurin kusama ke sai su koma da baya. Wannan kan ya ƙi bai shugaba a gugu.
Akwai kirari ko taki wanda dai magana wanda ake tun daga shi ma kun yi shuhura wajen kasancewa mazaje tun a wancan lokaci.
Haka yake kutama ga magagarai mayaƙa kiran ta yadda ake mata kenan.
To mai girma da kaci ka san wasu wurare musamman a ƙasar Hausa ko a ce sarkin Fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari watakila ka ji an ce ko kutama ko kaza ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta dakacin kutama ya ake kiran ita sarautar.
Sarautar kutama ake kira Fulani har ta zo kan mu yanzu mai yara da muke yanzu.
To kamar kiyasin dakatai ko sarkin Fulani nawa akai a kutama zuwa kanka.
To zuwa kai lani dai abin da sani dai yanzu an yi kutama ƙarfe. An yi kusa ma bawa daga nan sai daga cikin kutama Umaru shekara ɗaya sai kuma aka tuhe shi don yi sai aka kawo Muhammad Tukur. Muhammad Tukur kuma shi ne kakana wanda ya mahaifina daga shi ya mahaifina Muhammad Tima shi kakana wancan shi a shekara 28 kenan sai aka naɗa mahaifina Muhammadu
shekara nawa ne
shekara 31 wala tunan ta yawan zuwa yawan sai ni kuma wannan shekara 29
to wani abu kutama ta yi shuhura da shi wanda take ganin ta darwa sa
na'am sai shi ma da shi kasuwanci ana kasuwanci wanda lalle na da Kano kabba kasuwa inda kutama kasuwanci ko shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yi wani shuni aka zo ana saka mudukare da falzani da sauransu sake-saken mata kuma duk a yamma na Kano ba inda ake sake ganin kusama.
To zuwa ake nan a siya ko ku kuke fidda su zuwa wace kasuwa?
Zuwa ake nan a siya har daga wata ƙasashen waje lokacin da raƙuma suke zuwa kan wasu aji da jakuna a zuwa a lodi kuma su koma su fita su koma waje Nijar.
Kasar Nijar kenan daga jama ke wanzu. To bari mu kalli ci gaban zamani mai girma da kaci mu ga ya zuwa yanzu kutama waɗannan irin ci gaba ta samu irin na zamani a takaici.
Alhamdulillah ta samu ci gaba da dama ci gaban ko da samu na farko dai aka fara gina mana makaranta tsarai firamare daga nan aka zo aka saki gina mana ma'aikatar gidan gona don ta kai shekara 60 akalla akwai ruwan famfo da muka samu akwai dam da aka yi mallewa ga sanan.
To a mai girma da kaci tun daga abubuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen kutama me za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha ko ma tare.
Alhamdulillah na farko dai muna son gyaran hanyar mu da gwarzo zuwa kutama zuwa iyakan mu Malahi da Katsina wanda duka bai fi rabin kilo ba ga hanya kuma daga kusaman zuwa fada Malika wanda ba da hada da hanyar da yi duk muna son wannan guda biyu muna son gyara mana su ai mana adalci dan ci gaban ya sami mu kun ga manoma ne da gaskiyan gaske.
Lallai kam tarihin kafuwar garin Kutama kenan da ke cikin yankin karamar hukumar Gwarzo yamma da birnin Kano aka ji daga bakin dagacin garin Alhaji Safiyanu Muhammad lokacin da na ziyarce shi. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Dan Allah mai sauraro kuma gaci giya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado maso ko gumbaza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fata ina tabe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni ko na ce ban gaji ba ka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane ake kin yi mantuwa tace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na salla in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na galiba batu ƴar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na salla in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na galiba batu ƴar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano nai ma ban tantance ba dokoke dai aljana ce inganki hade take labari ki bani umbaki tiran da na gaiki nake san in sake kallanki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar bani ba
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.